sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran duniya mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jiragen saman yakin Amurka sun kai hari kan sansanan horar da mayakan ISIL da ke yammacin Libya jiya Juma'a da ke kan iyaka da Tunisia, suka kashe kuratan 'yan ta'adda da dama. Jami'an ma'aikatar tsaro a nan Washington sun ce mai yiwuwa an kashe Nuruddin Chokchen, wani jigon kungiyar ISIL a harin. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro Peter Cook ya ce, mun hakikanta cewa harin ya yi nasara. Ana alakanta Chokchen da manyan har-haren ta'addanci da aka kai a ƙasar Tunisia bara, ɗaya da aka kai a gidan juju, ɗayan kuma wanda aka kai a wani wurin shakatawa da ke babban birnin ƙasar, inda a har-haren biyu aka kashe aƙalla mutane 60. Prime Minister Burtaniya David Cameron ya ci mai yarjejeniya da sauran shugabannin kungiyar tarayyar Turai 27 jiya Juma'a na kyale Burtaniya ta ci gaba da kasancewa memba a kungiyar a matsayin yar gata. Cameron ya ce zai gabatar da yarjejeniya ga majalisar zartaswa, mataki na farko da zai kasance mai wani yaƙi mai tsawon mawuyaci kuma na jan ra'ayin masu kada kuri'a a Burtaniya su goyi bayan ci gaba da kasancewar ƙasar memba a kungiyar da ta kunshi ƙasashe 28. Za a kada kuri'a raba gardama a kan wannan batu cikin watan Yuni. Kawo yanzu dai ra'ayoyin jama'a sun rabu daidai tsakanin masu goyon bayan wannan ra'ayi da kuma masu hamayya. An cimma yarjejeniyar ce bayan wani taron kolin kwanaki biyu da kungiyar tarayyar Turai ta yi a Brussels, inda membobin kungiyar suka amince da wani sassauci da Cameron ya kira matsayin gata. Sassaucin dai ya hada da ba Burtaniya 'yancin ƙayyade takwicin da za a ba ma'aikatan daga ƙasashen kungiyar tarayyar Turai din da suke zuwa Burtaniya neman aiki, da kuma tabbacin cewa ba za a ɗauki wani mataki kan Burtaniya ba sabili da ta yi amfani da kuɗinta na pam a maimakon rika amfani da kuɗin euro. Har ila yau ba tilas ne Burtaniya ta kulle dangantaka ta kud da sauran ƙasashen kungiyar tarayyar Turan ba. Da farko dai, waɗansu shugabanni ba su goyi bayan wannan amincewa Burtaniya ta rage kuɗin tallafin da ake biyan ma'aikatan ƙasashen ƙetare ba. Sai dai babu ƙasar da za ta so ta ga Burtaniya da irin ƙarfin tattalin arziki da take da ishi da kuma na soji ta fice daga wannan ƙungiya. 'Yan siyasa Burtaniya da dama, musamman masu ra'ayin riƙau, suna so Burtaniya ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai ne sabili da batun tattalin arziki. Sai dai kuma suna cewa dokokin kungiyar tarayyar Turai kan irin waɗannan batutuwa masu sarƙaƙiya kamar 'yancin rani da kuma yadda za a hori masu aikata laifuka su ne kan gaba a dokokin Burtaniya. Yayin da 'yan jam'iyyar PDP a jihar Borno Najeriya ke suka zaben tsohon gwamnan jihar Sanata Anu Ali Madu Sharif a matsayin sabon shugaban jam'iyyar na ƙasa. Sanata Sharif din ya ce sanin sirrin yadda aka kafa jam'iyyar APC ne ya sa aka zaɓe shi shugaban jam'iyyar PDP. Ya kuma ce za su bi gida-gida domin yin bikon 'ya'yan jam'iyyar da suka yi fushi suka fice daga jam'iyyar. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, sabon shugaban jam'iyyar PDP din ya bayyana inda zai fara sa gaba duk da gagarumin rashin goyon bayan da yake fuskanta.
Duk Najeriya saninka ne, sanin kowa. PDP ita ce jami'an da ta yi gwamnati shekara 16. A kowane tafiya na rayuwa ma duniya gaba daya, wata rana ana samu tangarda, wata rana ana samu abinda ba a yi tsammani ba. Jama'anmu na PDP ba su bar jami'an ba, sun yi fushi ne. In ka duba Najeriya, particularly arewa, ba kauyen da ba PDP. Abubuwa ne suka faru a cikin jami'a, wani su suka yi fushi suka zauna. ta duk wanda ya fi shiko dole ka neme shi ka bashi hakuri. Zuwa na chairman na PDP abinda na sa gaba duk ƴaƴan PDP duk wanda ya taimaka aka fakkafa jami'an nan zan bi su gida gida gari gari an tara su kowa ya koma gida mu gina partin nan.
Wannan lissafin da kai kamar baka tabo mutanen da suka fice daga cikin jam'iyyar PDP ba, ka ce da kai magana ne dai akan waɗanda suka yi fishi, ai waɗanda suka koma APC kamar gwamnonin nan da sauran wasu daga cikin ministoci ko ƴan majalisa
suka koma cikin ai fishi ne ta kai su. Wanda ya gina jami'a shekara 16 in ya bar party wata ɗaya biyu ka iya kai mishi magana wata kila. Inda ya tafi ma bai da jama'an shi kamar inda ya balo mai yiwa dukkansu ma za su yadawa.
Da kai aka hada jam'iyyar APC wadda take da gwamnati yanzu kuma kwatsam yanzu ka zama shugaban PDP na ƙasa baki ɗaya, kwanaki kaɗan kafin ka zama shugaba an fara yaɗa bayanai cewa ka koma jam'iyyar ku da kuka kafa da kai ta APC kuma ba a fi kwana ɗaya biyu uku ba sai kuma ga ka zama shugaban PDP. Me kake gani ya haifar da wannan?
Duk wanda aka taro aka gida gida ya san me aka yi aka gina. In sirrin da aka gina gidan nan tunda da ni aka yi za mu je mu gina wannan sirrin, za mu yi shi dabal mu gina ginan mu. Ba wanda yake da sirrin me ya faru ya aka yi muka taho me muka yi babu banda ne.
Senator Alimadu Sharif, sabon shugaban jam'iyyar PDP a filarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kure. To har yanzu kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake kama madugun adawar ƙasar Uganda Kizza Besigye jiya Juma'a karo na biyu a cikin kwanaki biyu, yayin da sakamakon zaɓe ke nuni da cewa yana biye a matsayi na biyu nesa da shugaban ƙasa mai ci yanzu Yoweri Museveni. Shaidu sun ce 'yan sanda sun ta sakiyar Besigye da waɗansu ƙusoshin jam'iyyarsa ta Forum for Democratic Change suka tafi da su daga shelkwatar jam'iyyar tasu da ke Kampala. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa harabar jam'iyyar lokacin da shugabannin ke wani taron manema labarai game da magudi da suke zargin hukumomi da tafkawa a wannan zaɓe. 'Yan sandan suka ce an kama Besigye ne sabili da yana shirin sanar da sakamakon zaɓe abin da ya saɓawa dokokin zaɓen. Kakakin 'yan sanda Fred Enanga ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa an kai Besigye gidansa kuma ba a hana shi walwala ba. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana damuwa da tsare Besigye, ya kuma yi kira ga shugabanni wato shugaba Museveni ya yi wa jami'an tsaronsa iyaka. Kerry ya zanta da shugaba Museveni ta wayar tarho jiya Juma'a, inda ya bayyana cewa abin da 'yan sandan suka yi ya sa alamar tambaya a tabbacin da Uganda ta bayar cewa za ta gudanar da zaɓe da zai zama karɓaɓɓe ba tare da tozartawa ko kuma tsangwama ba. Kerry ya kuma yi kira ga Museveni ya kawo ƙarshen daƙile amfani da hanyoyin sada zumunci da kuma hanyoyin harkokin kuɗi na tafi da gidanka. Sakamakon farko na zaɓen da aka fitar na nuni da cewa shugaba Museveni yana kan gaba da kashi 63 cikin 100 na kuri'un, Besigye yana biye da kashi 33 cikin 100. Sakamakon kuma ya kunshi akalla rabin mazaɓu daga cikin mazaɓu 28,000 da ake da shi a duk faɗin ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Kalumma ai me dawa, waɗansu sun ɗauwaka waɗansu ko sifawa da dimidin miyama sun kama saran daji ai hace ai dawa kadi mai hura mai nono
kai kokko sun
ka shera ku da dimai dawa maza a kan masana a kama saran daji
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri inda a yau muka muku alƙawarin cewa za mu kawo kashi na biyu na hirar da Yusuf Mamma yayi da marigayi Muhammad Gawo Filingi wanda ya rusa cikin watan Janairu nan da ya shige. Insha Allah yau za mu gabatar da kashi na biyu kuma idan an tuna cewa mun tsaya ne inda ya masa tambaya game da shata to za mu ji wannan tambaya da kuma amsar da ya bada. Halima sai in ce bismillah.
To Malam Ira kamar da aka saba za mu miƙa gaisuwar sada zumunci ko
haka
da kuma fatan alheri ga masu sauraron wannan shiri na Abari ya huce amma da farko ga gaisuwar taya murna zuwa ga Professor Fatima Batulu Mukhtar da iyalinta da duka jama'arta dangane da mukamin da aka bata na Vice Chancellor a Jami'ar Jigawa da ke Dutse.
Wato ta zama dai kamar ita ce Prime Minister kenan ta wannan jami'a din kenan. Allah Ubangiji ya sanya alheri.
Yawwa Allah ya rika Allah kuma ya sa a gama lahiya. Allah ya kare daga sharrin masu sharri.
Amin.
Allah ya taimaka.
Amin.
Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Abubakar Saddiq Kahin Soli da iyalan shi a Kano da Kabiru Daladi Lawanti a ABU Zaria da nashi iyali da fata suna nan lahiya. Ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Abdul Mumin Bello da iyalin shi a Abuja Nigeria da fatan suna lahiya. Sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Muhammad Chali da Abubakar Ahmed da Hawwa Muhammad da kuma Musa Abba Adam sai Amina Isa da Abubakar Isa da Aisha Muhammad da fatan duk suna nan lahiya.
To Halima a gaba muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka wato Leo Keyen da masarautar Gamai da iyalan sarautar Kukur da Lord Kerem game da rasuwar Long Gamai wato shugaban majalisar sarakunan karamar hukumar Shandam kenan Ms. Com Hubert Shelders na biyu wanda ya rasu a ranar Lahadi 7 ga watan nan na Fabrairu bayan mulki na tsawon shekaru 28. An yi jana'izar sa ran Talata 16 ga wata a fadarsa da ke garin Shandam tare da fatan Allah Ubangiji ya bada hakuri na jure wannan rashi. Akwai abin da suke faɗa da yare ban sani ba ko za ki iya faɗa.
A kai dai za ka yadda na ji ka haɗu sunayen nan da sunayen garuruwan.
Baga Ms. Com Mankuk Gota. Allah ya tsara faɗa daidai ba faɗa daidai ba dai Leo zai ce gyara. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga Malam Yunusa Husaini Ɗalib muna gaida Baba Isa da mu Bauchi da ke garin Cinkai a Ukari da iyalansa sai Ibrahim Muhammad ɗan Kade da iyalansa a garin Gombe. Ga ta'aziyya zuwa ga Gambo Muhammad game da rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Rabi Muhammad unguwar Ungoma da Locust da ke Maiduguri Allah ya jikanta da rahama. Muna kuma sake miƙa ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arziki a unguwar Jaki a Bauchi dangane da rasuwar Malam Zubairu Balame da La'ilu wanda ya rasu ranar Litinin baya jima yana fama da rashin lafiya. Allah ya gafarta masa. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga masararan mu dukku Buba Bukum Umar Gida da Gumi Comrade Bishir Dauda da dukkan 'yan muryan talaka waɗanda suka yi jingim a garin Babaldo suka je suka tarar da Alhaji Musa suka rika santi suka ce kai naman na sha kai ke
a barka ji wani da ya ci naman cha Allah a sha Alhaji Musa dan yaro ne wani kuma ya ci masa Bauchi ya ga dutsen hita bayan gari ya tuno da na kwatarkwashi da na Abuja
haka yake. To a Halima ke san mun yi wa masu sauraron alƙawarin cewa za mu gabatar da ƙarshen hirar da Yusuf Mamman ya yi da Margaye Muhammad Gawo filin geto a makon jiya masa tambaya ne game da Mamman Shata. Za mu ji wannan tambaya da kuma amsan da ya bada.
To yanzu akwai maganar da mutane ke faɗi cewa kamar Shata shine ya biya maka haji zuwan ka Makka na farko, da gaske ne?
Ba da gaske bane. Abin da yake da gaske, ni tun daga Kano na samu kuɗi sai na biyo kuɗin kujerar Makka, na taso na zo Huntuwa nan gidan Alhaji Shata. Shi ma inda duk nake cikin Najeriya yana saurare da ni. Lokacin da duka na zo nan ya kawo radiyon shi ya aji na mai waka, na mai waka. Hammatan shi suka aiko daga cikin gida, da Allah ya gaya min sa su cikin waka. Ya tashi ce mu shiga cikin gida, muka shiga cikin gida na iske matan shi. Sauraron ma zuwa na suke daukar lulubi suna azawa. Su bakwai duka cikin gidan shi nan Kano. Da cikin Huntuwa yace mini yanzu mai mata bakwai ana mai waka ta mu take min waka ta ne mai waka shi na gama yace to naji ka biyo kudin kujerar Makka daga can Kano in ka taso ka biyo da matarka guda ni kuma na biya mata yadda akan ke ni ya biya ma hajiya ni kuma ni na biya ma kaina
haka ne abun ya faru kenan
haka bitin yake sosai kuwa
to daga cikin mawakan Najeriya banda Shata akwai wadanda kai zamani da su ko ka taba haduwa da su ko ka zauna tare kuka yi wani abu wasa haka tare
kwarai kuwa kwarai-kwa kasin Najeriya lokaci duka ana ambitation mawaka ana muna gamewa gidajen wasa wanga shiga ma wanga shi wanga shiga ma wanga shi amma ni dai wata a nawar ayi ba mawakin da yanzu shina ga raina ko na amince mishi kamar Shata dan Shata gidan shi da nazo har gidansa mai ke azani kaji kuma gidan shi bayar da kaidi ko yana kwana sai yanzu in tada shi tsakani na da shi amma bancin shi sai dan mara shi ma na taba saka gidan shi a nan Jos kaji shi
to kamar su Sardauna ko baka taba yi musu waka
ban yi zamani da Sardauna ba eh ban yi waka zamanin Sardauna ba masha Allah
su dan ana ce su dan kwaro su na rambaɗa ta baka
a duk dai shi inda dai dan kwaro mun yi ganewa da shi anan Kano na ga dan kwaro kashi nawa yana waka shi kuma dan anace na gani mun ga me Sokoto yana waka dan lokacin da ya waka su Ado dan koren nan to lokacin nan shi kuma mun ga juna to amma bayan shi dai sai dai kananan marokan ga su ya sunan nashi banga mai waka mototi
Sani Sabulu eh marigayi
masha Allah marigayi shi ma yayi aure ga yace mu to akwai kuma wani surkin Shata Shehu Ajilu duk waɗannan mun san juna
eh
kaji ya
to yanzu Alhaji Muhammad Gawa filin ge kana da mata nawa ƴaƴa nawa
to da ka san ina da dai mata biyu yanzu dan na amarmarin fa amma iyali dai ban da yawa dan aihuwa aka ce rabo ni kuma alhamdulillah Allah shi ra'a min waɗanda a gare ni yanzu dai ina da iyali masu rayuwa mutum biyar ina da maza biyu da mace uku
insha
Allah amin su ma'am
to yanzu ne ne kamar kai kake yi banda wannan waka akwai ko noma ko kasuwanci
eh kwarai kuwa kasuwanci din yanzu na bari amma da kasuwancin nake yi kwarai sai zan ba ni da yara waɗanda za su wake min kasuwanci na shi ci gaba sai na bari sai dai in na taho nan yamai ina ta maulata muna zuwa wurin bukankani inda mana ta in koma gida in yi
noma
yanzu
an yi ruwa a can wajen ku
ba a yi da yin ruwa ba
ke na yanzu noma kake yi
noma nake yi sosai yaro dai ka noma da ni ba ƙarfin ke gare ni ba sai dai ina taimaka muku insha Allah
yanzu kamar idan aka tambaye ka ku kanka zuwa ga gwamnatin Niger ganin cewa kuna daga cikin na farko waɗanda kuka kamar bota a wannan ƙasa kuka fidda sunan ƙasar Niger aka san ka da su Ghana Kamaru duk nake da Hausawa
ko ina
banda Najeriya ma an san ka an san Niger saboda wannan waka
in kwarai kuwa
me ku kanka zuwa gwamnatin Niger ko kana da buƙatar wani taimako gare ta haka
eh to gaskiya ne muna da buƙatar taimako saboda dai wanda duk yayi aiki kamar yadda ka faɗin nan ya kamata a san da mu mun cin an san da mu a bibi wani abin da za a rika ɗan muna lokaci saboda na yi kuka guda kaji dai gidajen waka duka na gari sai a sa musu sunan mawaƙin garin nan wanda ya shahara to amma mun filin gaba mu samu haka nan ba na ga Loga gidan wasan Loga sunan Garba Loga aka sa gare shi na ga kai duka dai wurin rani su wannan gyara sheku duka dai wurin da mawaƙi yake ya shahara to gidan wasan nan yana yiwa a rubuta sunan shi don saboda mantuwa amma mu bamu samu wannan ba
kenan kana san yanzu gidan wasa na filin ga a sa mai sunan
Amurka sunan Muhammadu Gawo ba saboda ina ganin dai ban gwon da ya watsa wadda ta yi irin tawa ba
to madalla da fatan gwamnati ta ji wannan kira
masha Allah
kuma cikin siyasa nan da kace kana yi mawaka akwai wanda ya taba kiran ka ka ya baka wata kyauta mai tsoka haka a nan cikin ƴan siyasa nan na Nijar.
In kwarai kuwa, kwarai kuwa. Na farko dai wanda ya min kyauta mai tsoka sai in ce Alhaji Kyauta Dan Kadiri. Ya taɓa sa kuɗi jika 500 cikin ambulan ya bani. Masha Allah, ya mu alheri, kwarai kuma har yanzu yana yi.
Da akwai wanda ya taɓa baka mota ko Najeriya ko na Nijar?
Ban samu ba.
Ko doki?
Ko keke?
Ko doki ba?
Da'a da kai birkida. Doki ina ganin a cikin yawon sana'a ka doki 30 na samu. Shi ko Sarki Sumaila doki 11 ba ni.
Yana baka yau jibe ma da wata ruwan
da dunne sai an sallame ni da doki shekara duka.
Masha Allah. Saboda doki lokacin shi ne zama
da Allah. Kuma lokacin ba tsada gare su ba.
Kenan sai a ce yanzu na da mutanen da sun yi zuciya ba da na yanzu. Yanzu suna da ba su ba.
A kwarai ko ai shi yasa muke sanyi da wakar kuma muka kyalide mu muka ce su yi zaman su saboda yanzu babu kunya. Da mutum ka dauki kayanka ka zo gidansu ka azkiti bai ce maka bari yanzu ko sai a kore ka ai mama kore walakanci
shine nake so in tambaye ka yanzu kamar cikin yayin nan naka da ka fadi maza guda biyu akwai wanda zai gashe ka
a babu ana sai dai ya kila cikin jikoki can gaban an sa
saboda kana ganin waka ba ta da daraja
ba daraja kamar lokacin musha Allah makaranta dai suke sun yi karatu suna nan suna koyon sana'ar su
kamar da lato Alhaji yanzu kamar jimillar waƙoƙinka da kai ka san yawan su
eh to sai in ce maka ban san yawan su ba saboda ni na fara lissafin waƙoƙi na da nake yi har na rubuta waƙa 150 daga nan sai na bar rubutu amma na san waƙoƙi na in ba su yi 300 ba suna fin 300 ko su yi 300 kuma abin da ya fi amma ba duka na lissafce ba saboda akwai waɗansu waƙoƙi don muka yi su ma daga nan muke barin su a nan sai mu yi tabbatun su don waƙoƙi da za mu yi fage cikin hilin wasa mu yi wani muhimmin waɗin duk ba mu sa su lissafi amma manyan waƙoƙi masu kyan amshi waɗanda in na yi kyan mata su ƙara na rubuta waƙa 150 daga nan na tsaya na san ko ba nan sun ka ƙare ba.
To daga waɗannan fayafayi da aka ɗauka naka a can Najeriya a nan Nijar ba a taɓa yi maka wani faifai ba a ɗauke ka waƙoƙin kaka. Ko radio na ƙasa murya Sahel
sun ɗauka waƙoƙi na duk suna nan gare su duk da dai ne ba su yi sosai amma kowace waƙa na yi sai na zo nan gidan radio na ƙasa na yi ta ajiya dai suke yi ba su yi da sosai sai abinda ba a rasa ba.
Yanzu kamar cikin waƙoƙin nan duk da kai wacce ta fi kwanta ma a rai ka fi jin daɗin ta ko idan kana yin ta kake shauki haka.
To waƙa ka san ita yadda take shi wanda ya yi waka shi duk yana jin daɗin ta amma ba da amsa ga masu saurare take su ka ce muna kai samu na waka kaza ta hi daɗi samu na waka kaza ta hi daɗi to sai mu gane wanda suke so amma kamar ni gaban kaina akwai wakar da nake yi ta zan kamar bakan da miya ta wakar nan ta juriya ma ni
ba a mai da gwamnati ta makar ka gwamna jore kuma ba a mai da farate ta makar yana ka jore kuma wani na
lokacin da kai ta Alhaji Muhammadu Gawa Filinge Jori ya san da ita kuma akwai tallafin da ya baka
kwarai kuwa Jori ya san da ita saboda Jori ma na yi ta lokacin da nayi wannan wakar ta Jori tun ina karanta a takardu sai da aka tsaye da ni aka ce to in bari Jori yana zuwa Filinge in ya tafi in zo gaban shi in yi wakar Jori ya zo Filinge aka kira ni su Alhaji Sunai din nan su Abdu Gawo suka sa ni tsakan fili nayi wakar nan ni ma fa ina yaro ana mamaki nayi wannan wakokin lokacin na aka aiko su a nan gidan rediyo sai suka ce to ai wa'annan waƙoƙi abin da ya kamata da su a sa musu kiɗi ga waƙa babu kiɗi amma ta yi daɗi shikenan aka kira ni a gaya mini aka ce mini waƙoƙin nan naka an ce ka sa musu kiɗi ko kalangu ko molo ko gogi kaji abin ya bani mamaki da na ga za su mai san mawaƙi na zo gida na tambayi malamina a ce wata hanya ce Allah zai buɗa maka tafi ko gogi aka ce agoga kai waƙa tai kai abinka kaji dalilin da na kira mai molo dan da farko mai molo ke buga mani ina waka mai muluki buga mani ina waka gaba ɗaya har muka yi wannan wakar muka aje ta sai da lokacin zabe na wakoki ya taho lokacin da ita kuma waka ita ta zo farmiya lokacin waccan waka da muka gami garba logo ya zo farmiya waka mai biya ni kuma ni zo farmiya kaji dalilin da wakan nan aka yi gardama ta aka dauke ta aka yi juri har zandar ya saurare ta kemala aka ce a dutta waka ta yi saboda ni waka ta ban kira kowa ba sai juri sai aikin da juri yayi wancan ku sun dora yabon mutane suna kira mutane suna sawa dan haka ni ta waka ta
tun bugun daga kaje wakal mabe ta kasa
kula
gina wura Allah samu na ka jiki din mahaukata yanzu na kwasa sun kai gida
Allah ya sa su cika mishi wannan
amin
buri nashi
amin su maman Halima mu ma dai muna kira ba mu san ko an canja ko ba a canja ba amma dai gidan wasa na filin gi inda ba a canja ba mu ma muna roƙo cewa hukumomi
a sa sunan
Muhammad Gawo kware da gaskiya Allah ubangije ji kansa
Allah
ya sa ya huta
Allah ya gafarta mishi
amin su maman
gafarta mishi
amin su maman ma sauraro zamu da sa'aya sai makon gobe idan Allah ubangije ya nuna mana a madadin
Halima Jimarau
Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa ayi zabe lafiya
Sarkin Santike cewa ayi zabe lafiya kai
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Ma'aikatar Shari'a Amurka ta buƙaci wani alƙali ya gaggauta umurtar kamfanin Apple ya kiyaye umarnin da wata kotu ta bashi na buɗe wayar da wani ɗan bindiga ya yi amfani da ita bara harin da ta'addancin da aka kai San Bernardino. A cikin buƙatar da aka gabatar a kotun jiya Juma'a, masu shigar da ƙara sun soki sanarwar da shugaban kamfanin Apple Tim Cook ya fitar da kakkausar lafazi inda ya ce kamfanin zai kalubalanci umarnin da kotu ta bayar da nufin kare sirrin abokan hulɗar kasuwancin shi. Masu shigar da ƙara suka ce a maimakon taimakawa wajen bincike ƙazamin harin ta'addancin da ya janyo asarar rayuka, sai kamfanin na Apple ya maida martani tare da fitar da bayani a bainin jama'a yana bijirewa wannan umarni. Suka ce kamfanin ya ki taimakawa a buɗewa gwamnati wayar ne domin kawai ƙoƙarin kare hajarsa. Shugaban Amurka Barack Obama ya karama alƙali Antonio Scalia yayin da aka ajiye gangar jikinsa a kotun ƙolin Amurka da ke nan Washington. Shugaba Obama da mai ɗakinsa Michelle sun shiga sahun ɗaruruwan Amurkawa jiya Juma'a waɗanda suka yi tururuwa a farfajiyar kotun ƙolin domin girmama alƙalin mai ra'ayin riƙau da ya mutu ranar 13 ga wannan wata na Fabrairu. Sakataren Fadar Shugaban Ƙasa Josh Ernest ya bayyana jiya a Juma'a cewa wannan ta kasance damar da shugaban kasa ya karama waɗanda suke kauna alkali Scalia da kuma karama mutumin da ya suna sosai a harkokin shari'ar kasamu. Shugaba Obama da mai ɗakin sa Michelle sanye da baƙaƙen sutura sun tsaya a gaban akwatin suka kuma sun kuye da kawunan su na ɗan daƙiƙa kafin suka wuce suka tsaya a gaban zanen hoton Scalia suka bayyana godiyarsu gare shi domin shekarun da ya shafe yana yi wa ƙasa aik